gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa. Akan mita 102.5 zangon FM. Da kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma tun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Kuma ana iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 15 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan batun ilimi, yadda masana ke kallon ilimi da matsalolin da iyaye da dalibai ke fuskanta a gwagwarmaya suka neman ilimi da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimin. Masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙarashin tattaunawar mu da malami a babbar kwalejin ilimi da ke Kano to dangane da ɗaliban da suka jingine karatunsu sakamakon ƙarin kuɗin karatu a manyan makarantun ilimi a Najeriya. Har ila yau muna tafa da ƙarashin wata tattaunawar da malam Tijjani Muƙaddis dangane da yadda yake kallon sha'anin ilimi a Najeriya. Idan ya kwatanta da nan Amurka, inda a halin yanzu yake halartar wani horo a nan Amurka da ma dai sauran batutuwa da suka shafi ilimi. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Kuma sauraro sanin kowa ne da irin mahimmancin da ilimi ke da shi a rayuwar ɗan adam, da yadda ilimin kan kawo cigaba a rayuwa ta kowace fuska aka ɗauka. Duk da dai wasu ɗalibai da dama a Najeriya sun jingina karatun nasu saboda ƙarin kuɗin karatu da hukumomi suka yi, tsarin da ya shafi ƙarfinsu ko na iyayensu. Da ma wasu ɗaliban da halin rashi ya sa iyayen ba sa iya tura su makaranta. Duk da dai masana sun ba da shawarwari iri daban-daban domin ganin an samu mafita, kamar yadda za ku ji a cikin shirin. Da farko ga ƙarshen tattaunawar mu da Dr. Sanusi Umar, malami a babbar kwalejin ilimi da ke Kano, game da ɗaliban da suka jingina karatun nasu sakamakon ƙarin kuɗin karatu. Dr. Sanusi Umar, a matsayinka na malami na jami'a kuma masani a harkar ilimi, ya kake ganin rayuwar matasa musamman waɗanda suke manyan makarantun jami'o'i a Najeriya za ta kasance ganin cewa sakamakon ƙarin kuɗin karatu da aka yi a kusan dukkanin jami'o'in gwamnati a Najeriya kuɗin sun ƙaru da yawa, har wasu ɗalibai sun gaza biya ba su iya koma su ci gaba da karatunsu ba. Ya kake kallon wannan lamari musamman duba da ganin cewa mahimmancin ilimin nan a rayuwa da kuma faɗin da ake yi kullun cewa matasa su ne manyan gobe? Ya kake ganin matasan Najeriya sakamakon wannan al'amari?
To daman matasan abubuwa da yawa sun tattaru a kansu, wato wajen rayuwarsu suna samun koma baya. To an ne yi taɓa ginshiƙin harkar karatunsu, to kaga wato za su ga wani hali ke nan mawuyaci. Misali, in mutum yana jami'a zai biya wato kuɗin da aka yanka yanzu za a biya. To misali, in yana aji na ƙarshe, kaga wasu daga cikinsu in sun kasa biyan wannan kuɗi zai wuya a ce sun kai. Da yawa misali in ba su biya ba su kasa ba za su ƙarasa ba.
Mun ji cewa an ce kuɗin nan har ya kai kusan 300,000 ko ma fi, ga ya danganta ga abin da ɗalibi yake karantawa.
Za mu yi ma irin haka misali, tunda ɗorawar da suka yi yanzu kamar gwaji suka yi misali abinda yake nuna kenan. To idan aka samu na wannan ya fi na baya taruwar da za su yi su fita kaga zai gagara kenan samun fitar su zuwa wato su kammala karatunsu. To haka kadan da kadan wasu za su zama suna kaucewa ba sa karatu, to kaga za su kara yawan ɗaliban ko waɗanda suka yi kammala karatunsu da yawa ba su samu aiki ba, su ma za su zo su haɗe su ƙaruwa zai yi, kuma hakika zai rage karsashin matasa wajen karatu in wannan ya faru. Sannan mutane za su koma matakin in sun iya sana'a, to kuma dama ita sana'a yana da kyau ma za a taimaka mutum ko za a ba shi tallafi, to ya zamanto yana kan wata sana'a ba wai kuɗin za a ba shi ba ko taimakon da za a masa domin ya fara, to mafi yawa kaga ba haka za su yi ba. To matasa maza da mata za su shiga wani hali wanda ba su taɓa shiga a rayuwarsu ba, haƙiƙa abin tsoro ne ga rayuwa matasanmu.
To akwai wani abu da kake ganin ya kamata a ci ila gwamnati ta sake dubawa, ko misali daga tarayya wanda ita ce ta kawo da wannan tsarin da ta ce ta janye tallafi akan sha'anin ilimi misali, ko kuma gwamnoni a jihohi a matakan jihohi na ganin cewa ba a bar ɗaliban nan suka zauna haka ba karatu ba, iyayensu ba sa iya biyan wannan kuɗi da aka ninninka ninkin maninkin, musamman duba da yanayin tattalin arzikin da ake ciki a gidaje iyalai daban-daban.
To gwamnatoci da yawa a arewacin misali Najeriya ba sa iya ba damar kuɗi tuntuni ma suka soke taimaka musu wa junan ƴaƴansu karatu don ta samun tallafi ko scholarship ɗin da ake ciki. To daman in misali ƙarin nan da aka yi inda gaske ne gwamnati ita za ta lura da haƙƙin al'umma wajen neman ilimin ƴaƴansu, ai da sai ta fara ba da wato tallafin ko kuma wato bashin karatu kuɗin karatu kafin ta ƙirƙiro wannan ta ƙara. To kaga ba ta yi hakan ba. To ko da ma gwamnatoci da yawa a baya sun ma daina kula kaga za wa ɗalibai kuɗin karatu da kansu suke yi mai kwabo mai ɗari, iyaye mata da maza iyaye su ne suke ɗaukan ne ƴaƴansu wajen karatu. To daman ma tun daga firamare sakandare da kuma irin waɗannan manyan jami'o'i duk an bar wa iyaye harka kaɗan ne abin da gwamnati in ma har tana yi za a ci ta yi. To da haka idan gwamnati da gaske take ai sai ta fara ba da wani tallafi mai ƙarfi kafin ta ƙara wannan kuɗi da za a ci an yi wannan. Da baki ɗaya dai abin da ni na lura ilimin ƴaƴanmu ba zai shiga wani hali da ba shi kenan ba, kuma shi ne abin da masana irin wannan harkoki na karatu suka dinga nunawa da ba da damar a nuna gwamnati cewar ga abin da ya kamata ta yi ba abin da ya kamata ta ke ƙoƙari yi ba, shi ne lallai ta sa ido ta kowane hali kan ilimin ƴaƴan talakawa.
Na'am, to a ƙarshe daktar wani kira ko shawara kake da shi musamman ga su mahukunta da iyaye da kuma su kansu ɗaliban da suka samu kansu a wannan yanayi da suka kasa biyan kuɗin wannan karatu ya zama na dole sun dakata da koma makaranta?
Abu biyu ne za mu lura. Na farko dai waɗanda ya kamata masu arziki a tsakaninmu a wannan lokaci ya kamata su yi gudunmawa su tashi tsaye da kuma wato ƙungiyoyi wanda aka san suna da ajiye wani abu domin tallafawa wa al'umma su zama sun shiga ciki sun ba da damar cewar a taimaka wa ƴaƴa. Ita gwamnati kuma su zama da gaske take cewar haka ilimin nan kowa ta shigo ciki kada su bar ƴaƴan talakawa su shiga wani hali wanda abubuwan da za su yi haifa kuma ya zamanto an kara wa al'umma wani jidali na rayuwa. Waɗannan abubuwan dole ne masu kuɗin su fito su agaza, sannan gwamnati ta kuma ta ɓullo da hanyoyi da za ta taimaka a kan irin waɗannan abubuwan. karatu ba zai yi ba in aka bo wa al'umma hannu su kawai ba tare da gwamnati ta sa hannu a ciki ba zai yi ba.
Masu saurare har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu je ga Malam Tijjani Makaddas wanda ya kafa makarantar da ake cewa Shakatafi a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya inda yake tallafawa yaran da ba sa zuwa makaranta yana mai da su makaranta. Da yanzu haka yake ci gaba da halartar wani horo a nan Amurka kan yadda yake ganin sha'anin ilimi a Najeriya da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimi.
To a nan Amurka abin da na gani a kullun shine ilimi ci gaba yake yi ta kowane bangare ba wai ci baya ba. Da haka bangaren Najeriya gaskiyar magana idan muka fara za mu fara magana ne akan ilimi na matakin farko. Ilimin nan na matakin farko kamar yadda hukumomi suka ce dole ne kuma kyauta ne, to amma idan aka ba a zahiri ba kuma dolan bane kuma ba kyauta bane, shi yasa muke da yara da yawa da ba sa zuwa makaranta.
Kenan a iya cewa zama kamar abaka kenan?
Abaka ne gaskiya ko a rubuce a tefa. To idan aka ce abu furi ne komai za a maka kyauta ne. Daya daga cikin abin da muka yi bincike muka gano cewa yana hana yara zuwa makaranta shine iyayen ba za su iya saya masu uniform ba, ba za su iya saya masu littattafai ba da kayan rubutu da su takalma da sauransu. Wannan abubuwan da na lissafa maki abu ne da akalla sai ya ci 10,000 zuwa 20,000. To wannan yana daya daga cikin abin da yake hana iyaye su tura ƴaƴansu makaranta. Wannan kuma responsibility ne na gwamnati. Gwamnati ce ya kamata ta ce to tunda ilimin kyauta ne za mu ba yaran nan uniform kyauta, za mu saya masu littattafai kyauta, abin rubutu kyauta, takalman zuwa makaranta kyauta, sannan mu ba su transportation abin hawa na zuwa kamar yadda naga America anan kowane yanki akwai makaranta akwai motar daukan yara ta kai su makaranta da sahu motar za ta biyo ta layi duk yaran da yake makaranta a wannan bangaren zai shiga wannan motar ita makarantar nan ce za ta kai shi makaranta ita wannan bosin sannan ta dawo da shi. Kin ga iyaye anan ba sa zancen ba sa tunanin kashe kuɗi wajen biya wa yara kuɗin motar zuwa makaranta, amma a Najeriya a ina ne gwamnati take daukan nauyin transportation na zuwa yara? To idan aka yi haka shine mun tabbatar gwamnatin Najeriya ta yi shirin ba da ilimi kyauta kuma dole. Sannan sai makarantun gaba da secondary school. Ai shi ilimin nan abu ne da ya zama wajibi a wannan lokacin domin abu ne da yake kawo ci gaba na arziki, ci gaba na ƙasa da komi da komi. Ko kuma ya za a ce makarantun mu na gwamnati kuma a ce an sa kuɗin makaranta wanda yara ma ba za su na iya biya ba?
To anan menene mece ce shawara ka musamman ga su mahukunta?
Gaskiya ne na farko kamar yadda aka faɗa din ilimin nan akwai makarantar gwamnati public school. Ya kamata duk wata makaranta ta gwamnati ta zama kyauta ne. A baka ilimin kyauta public ana nufin kyauta ne. Duk ilimi na matakin farko da na secondary school duka kyauta ne. To ya kamata mu yi koyi da irin wannan tsari na America. Misali, ware wani bangare na wannan a ce wannan kawai kuɗin zai na zuwa universal basic education ne wajen gina makarantu, wajen sayan kujeru na makarantu, wajen biya wa malamai kuɗaɗe na yin training, wajen ƙara wa malamai albashi da sauransu. To inda hukumomin mu za su yi irin wannan tsarin gaskiya da ilimin zai ci gaba. Ba wai kawai a dau malamai a kai su ƙasar waje su yi karatu ba. Ai mu ma muna da abin da za mu yi, muna da jami'o'in da za su iya yi wa 'yan Najeriya training su sami ilimi duk ilimin da ya kamata. Da haka ni ina ganin wannan kudaden da ake kashewa a TEDFund ya kamata a yi amfani da su wajen gudanarwa na jami'o'inmu da wajen inganta karatun jami'ar da sauransu, wanda a nan gaba da mu je muna ta kai wa wasu kasashe kudade fa.
Kila kuma wani zai ce ma irin waɗancan ɗaliban da suka gaza biya, kila da hukuma sai ta biya musu.
Sai ta biya musu.
Su gaba da karatunsu.
Yanzu ya kuma ta tura mutane kasashen waje ana kashe, mutum ɗaya nawa ake kashe masa in an tura shi karatu misali America. A kalla kai karatu na shekara daya a nan America sai ka kashe kudi da ya kai dala 1,000 wanda ya kai miliyan 100 wannan kudi ne mai yawa wannan kudade ne da za a amfani da su wajen inganta ilimin mu na matakin farko har na gaba da secondary din nan gaskiya ne
haka to a ƙarshe ban sani ba duk da ga wannan jan hankali da kai ga mahukunta kamar yadda ka nuna inda ya dace a ce ana tafiyar da harkar ilimin nan bari mu dawo mu kakkare akan batun irin waɗannan yara da ba sa zuwa makaranta kuma a danganci abin da ya kai na kalubale wanda ka faɗi irin kalubalen da kuma yadda ake ganin ana samun mafita a nan wannan jan hankali zaka kare ga masu kudin mu masu arziki a cikin al'umma tunda an tabo na gwamnatin da zata amfani da arzikin kasa ta inganta ilimin masu kudin mu na cikin al'umma wannan jan hankali zaka yi gare su na ganin cewa lalle lalle an fito an taimaka ma irin waɗannan yara da ba sa zuwa makaranta
su yaran nan da ba sa zuwa makaranta karuwa suke ba raguwa ba da haka idan kika duba daga 2021 zuwa yanzu yawan yaran da ba sa zuwa makaranta kamar yadda alƙalima suka ninkawa mai gaskiya ne kamar ni yadda sani na ya kai abu na farko a matakin ilimi da yake fara kawo ci gaba shine kamar yadda na faɗa infrastructure misali kamar yadda na kawo misali da wani gari da babu makaranta to a gina makarantar mana to idan aka gina makaranta kuma sai a fara tunanin meye za a sa a makarantar na amfani da shi wajen karatu kamar kujeru kamar littattafai sannan zo maganar malamai sannan ne kuma za a samu ci gaba a cikin ilimi ina so a cikin shekara biyu zamanto a Najeriya babu yaro ɗaya da baya zuwa makaranta
kana ga hakan zai yi
idan muka samu abin da muke so gaskiya ne wato haɗin gwiwa da ita gwamnatin domin a yanzu sati biyu da suka wuce sai naga a wata jarida ta Najeriya cewa za a bude makarantar shaka tafi ma yara 11,000 a jihar Niger to wannan abin ya bani mamaki kamar yadda na karanta a jaridun Najeriya ce wannan makaranta shaka tafi tamu ce ai to tunda tamu ce kuma gashi na gani ita UNICEF da ita gwamnatin Niger state za su hada karfi da karfe su bude wannan makaranta ta shaka tafi ba su fada mana ba amma abin da yake nuna a news din cewa za su bude transit school a Niger state ga yara 11,000
na'am
kage kelan su mu sun kawar da mu a gefe
alhali ku kuka
asasa mu muka hassasa wannan abu to amma ni dadi naji
na'am
cewa wannan abin da na hassasa ne amma yau gashi gwamnatin Najeriya ta hadu da UNICEF za su yi wannan abu
na'am
sai ce ina ma ita UNICEF ta san cewa ni ne nake wannan abu domin ta neme ni na bata shawara ga yadda za ta yi wannan abu
ga yadda ka faro ba
to amma ba su neme mu ba
to Allah ya sa yanzu sun ji su neme ku a ƙarshe kamar da na tambayo dazu wani kira ko jan hankali za ka yi ga masu kumbasusa a cikin al'umma na ganin cewa an tallafa ma wannan tsari na shigar da ƴaƴa da ba sa zuwa makaranta zuwa karatu
gaskiya ne na dade kuma ina faɗa shi yaro na kowa ne idan ka taimaka masa ba wai shi yaron ka taimaka ba al'umma ka taimakawa da haka idan ka saka ido kuma kana gani yaron nan ya ci gaba da baci ya girma babu ilimi a ƙarshe abin kanka kai zai dawo domin a cikin su ake samun barayi ake samun yan fashi da sauransu duka ake samun bandit da sauransu ko daji yanzu ka shiga sandiza ko ina ka shiga ka tambayi yan daban nan da suke cikin daji za ka san cewa ba su yi makaranta ba so rashin ilimi ya sa suka yi wannan abubuwa da haka lokaci ne da masu kuɗi da ƴan unguwa da za su hada karfi da karfe su ga ya za su tallafa irin waɗannan yaran karkace dan nan ba naka bane da na kowa ne okay ga yara nan suna ta barace misali a cikin gari akwai yaran da ba ma almajirai bane a yanzu ba su da aiki sai bara me yasa ba za ka tallafa musu ba yaran nan
haka akwai ƴan siyasan mu da dama wanda kowa ya san irin makudin kuɗin da suke ansa a matsayin albashi da allowance da wani abu da ake ce mana constituency project wannan kiran hankali za ka yi ga 'yan siyasan mu su rika amfani da irin wannan dukiya da Allah ya basu da kuma shi irin waɗancan kuɗaɗe da akan ce na Business 24 da go ayyukan mazaba na ganin cewa an tallafa ma irin waɗannan yara wanda kowa kila zai iya cewa yayi imanin babu wata mazaba a Najeriya kila da za a je ba a samu irin waɗannan yara ba ko dai suna cikin mazabar an a kauye ne ko a binni ko kuma sun baro mazaba kila sun taho maraya suna gararan ba
gaskiya ne wato na farko dai idan har Allah ya baka wani position ko wani matsayi ya kamata kai amfani da wannan matsayin kwanan nan sai na gani shugaban tsohon shugaban majalisa na Najeriya wato Ahmed Lawan ya bude wata gidauniya ta mai da yara makaranta a jahansa kuma a local government din sa to abin da yazo zuciyata lokacin yana shugaban majalisan nan ta dattawa me yasa bai zo da wani shiri ba da za a yi shi a duka Najeriya wanda zai zamanto ilimi na dola kuma ya zamanto free din nan to ya kamata kuma masu kudin mu suna koyi da irin wannan shirin ya zamanto duka anguwa ko constituency da suke su san nawa yaran da ba sa zuwa makaranta a constituency naka guda nawa ne abu na mataki na farko kenan idan ka san guda nawa ne sannan sai ka san cewa to kuma a cikin su guda nawa ne suke so su koma makaranta amma sun kasa komawa to idan ka san wannan to shine fa za ka so ka taimaka musu
na'am
wannan shine mataki na farko sai ka ɗebe su ga baki ɗaya ka saka su a makaranta
na'am a matsayin ka na masani a harkar ilimi kuma mai kishin ilimi wanda sa'o kake da shi ga matasan mu waɗanda suka gaza ci gaba da karatun nan nasu sakamakon wannan ƙarin kuɗin makaranta da akai
gaskiya ne wannan kan wani matsala ce babba a Najeriya wanda yara da yawa yanzu haka sun bar makaranta saboda ba za su iya wannan ba to ba a girman kai gaskiya a rayuwa idan kiga karatun ba zai yi ba kai kokari ka koyi wata sana'a koda ta hannu ce ni na koyi sana'ar hannu na je ni China shekara ta 2012 na je na ƙara fahimtar yadda wannan sana'a take kuma na sake da Abuja na ci gaba da sana'ata ina karatu na degree na farko zuwa da hannuna na sponsoring kaina na yi master's degree kudin da na fara biya na PhD a University of Abuja da sana'ar da nake yi da ita wallahi na biya kudin wannan makaranta to dan haka ina gani samari da suka rasa karatun su saboda wannan matsala su koma yin sana'a mutun ya koma yin sana'ar hannu idan baka iya aikin hannu baka nemi dan karamin jari ka dan fara ko fiye wota yau kake saidawa akan titi akwai ranar da zaka samu ribar sa kamar yadda naga a American nan yan America ba sana'ar da ba sa yi ko ba sa jin kunyar sana'ar su ba shi da amfani wai dan kana sana'a wai kana jin kunyar ina yin sana'ar kaza wallahi ko wankin takalmi kake yi sana'a ce ya fa a ce kai sata dan haka banga amfanin ka zo dan ka je na zuwa makaranta ba kuma ka zo kai ta zama a gida ka zama responsibility ma iyayenka ko kuma wasu ma suna ma ganin kai barawo ne ka fita ka nemi abin da zaka yi a hannu ka fita kar kai girman ni nayi rayuwa gabaki ɗaya rayuwa ta babu girman kai a cikin ta shi yasa na samu wannan matakin na yanzu
Zamaje ga Binta Ibrahim wato wakilin fasin Hausa da ke Kaduna a Najeriya da bakuwarta a yau Ummu Hani zuwa madafa domin jin yadda ake tuwon alabo da miyar karkashi.
Mai sauraron barka mu da zuwa cikin zauren mu na girke-girke a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau muna tare ne da Ummu Hani Rayyan Lamus wadda take daga jihar Nasarawa Najeriya wanda za ta yi mana girke-girke irin nasu na gargajiya.
Eh to kin gani a girkin namu akwai tuwon alabo sana akwai miyan karkashi wanda ake sawa gyada gidan kuma soyayya
shi miyan karkashi ne ake sawa gyada
tabbas haka ne
to mai sauraro sai ku biyo mu ku ji yanda ake wannan ita miyan karkashi mai gyada da kuma tuwon rogo na mutanen Nasarawa to Ummu Hani da me ake bukata idan ina neman shi wannan tuwon alabo da shi kuma miyan karkashi mai gyada
eh to kamar inda ji tuwon ne zaki zaki tanaji garin rogonki wato garin alabon ki na wanda aka nika aka busar aka nika aka zama yadda ita gari kamar
yadda mun garin shi alabo wata kina nufin na rogo kenan busashe
eh busashe na rogo sai ruwanki in ruwanki ya tafasa na kiran ruwanki da ba idan ya tafasa sai ki sauke ruwan a kasa sannan sai ki tuka tuwa
a'a
haka
ba talge
ba talge
ko kai sai ake sawa a hankali ana tafiya
har ya kai daidai kaurin da kike so ya miki sai ki cigaba tuka sannan ita kuma ana tuka shi da karfi sosai kuma ana sa mata karfi sosai
da sauri kenan ake
da sauri ake eh saboda ta iya yin guda ko kuma za ta dudunkule maka ba raka ji dadin cin shi ba so ana yin shi saboda donkon shi ma ana yin shi da sauri sannan a tuka shi wannan tuwon kenan
za a dauka ne a maida a cikin tukunya ya sulala ko kuwa
a ba wani sulalawa an fara mu tuka shi kenan
nasarawa to ai nasarar mun wannan tuwon nasarawa
tuwon kenan sai kuma da miya yau nan zaka tare da kayan miyan ka da ka saba su a taruwa albasa sai da kisan miyan yau kiwon lokaci bai fiye san albasa sosai ba to zaka samu a taruwan ka albasa ko sai tai sai da bushashen kifi saboda idan ka ci bushashen kifi ta bu dadi
Allah
to wallahi
to shikenan bayan na tarajo in abuwa ina bukatar mai
eh manja
to ja ake
manja eh saboda mu akwai can akwai manjan kwara da muke yaki manjan zaki ga yana da gardi ko baka soya shi ba ma yana da dadi shi abin shi muna ce mishi sabon mai
haka
to da shi ake yin wannan miya sai kuma da danyen karkashi
to
to dai kuma a can muna da wasu ƙananan karkashi haka a ji gaina da yauki sosai kuma daga ka dai saka shi haka yana dan hada jikin shi baya irin warwaran nan da wasu da suke yawa
to abinda ne muke bukata kin ce akwai tarugu ko ta tasai ko kuma hada guda biyu sai dan albasar ka sai gishiri sai abin dan dano sai ta kanta karkashin to kuma na ji kin ce akwai gyada
sai kuma gyada na'am
ita ke mamaki da ban taba jin cewa a miyan karkashi ita ana sa mata gyada
gaskiya kowa idan da ce ana sa gyada irin a cikin miyan nan sai ga suna mamaki ta yaya za a yi a fara cin wannan miyan
eh to yanzu ita gyadan ya za a yi ita sauran abubuwan kuma yanzu sai mu bi bi da bi domin mu gabatar da miyan namu
eh to ita gyadan kika samu ta zaki soya ta ne kamar da ake soya na kunu ita saboda ta sai ta dan yi kanshi
wato a dan bata tsoro haka
yawa a bata tsoro amma ta dan jijiki dai dan horon kawai ka tai sama sosai ba dan ba wai sai baki
eh
dan ce baki da miyan mata baci ko lokaci kana irin daci to idan kika samu sai kika dan soya sai a daka ta wasu lokaci wasu suna iya shekewa wasu kuma ba sa sheke
wato wasu ba su damu da bawon ba
wasu ba su saba amma kana saba za ka iya dake ta gaba daya sai a daka wannan bawon daka ta ake yi sosai har sai manta ya fara fitowa ma daga cikin ta tayi laushi sosai sai kuma ma a gefe bayan kin gama sai ki daura ruwanki ki
sa ne zan fara dora a cikin tukunyan da zan dora in yi miyan nan
ito kayan miya aksa kayan miyanki da kika jajjaga ki zuba dan dano ma ba za ki saka shi a lokacin madagishi saboda yana tsinka karkashin
to
za ki saka kayan miyanki ya tafaso idan ya tafasa kika zuba karkashinki ya gama shi ma ya tafaso ya nuna sai ki sauke shi kasa to bayan kin daura kayan miyanki kin zuba kayan miyan kin sa ruwa sannan sai kuma kin nemi kifin ki zama nashi ana sa bushashen kifi sai ki gyara kifinki ki sa shi a ruwan zafi wani lokacin ana wanke zama da gishiri saboda cire kwayoyin cuta da kuma kashe su wato ainihin tsutsotsi da suke cikin kifin bayan kin wanke kifin kin wanke kin ciccire kwayoyin kin ajiye a gefe sai kuma daddawa na manta ban yi bayanin shi da a farko ba to daddawa wasu ne suna son daddawa wasu kuma ba sa son amma idan kina son daddawa ko ke ma abokiyar cin daddawa ne za ki iya zuba daddawa ki iya inda kike so amma gaskiya kuma yan karkashi ba daddawa kan ba ta daɗi
haka
to sai ki sa daddawan ki a cikin ruwan ya tafasa kara sa ruwan kifin naki duka ki hada su dai guri daya samu ki hada wannan abubuwa in yayi ya tafaso sai ki zuba wato ainihin karkashin naki
wato da har zuwa wannan lokacin fa ba a sa manja ba
ba a sa manja
ba kuma a sa dandano da kuma gishiri
ba a saka wa saboda kina saka wa tsinka su za ka yi kuma karkashin naki da ma kin san karkashi yana da kasa
haka
dole sai kin tsintsince shi kin karkada kasa ki wanki ai ba a wanki da karkashi saboda yauki yake da shi za ki wanke yaukin sannan sai ki zo ki zuba idan ya tafaso ya nuna bayan ya gama nuna sai ki sauke shi sai ki fashi ya huce a kasa sai ki dauko wannan shi gidan naki sai ki dauko manjan ki sai ki kwaba da shi sai ki kada shi sosai saboda abin ya bi jikin shi ya hade gaba ka dan dan ki hade sai ki duka ci gaba da juya saboda kuma gashi dan ta ji bushe shi
to wata ran nasara mun gode da wannan girki naku
ni ga ina godiya
to baki dai masu sauraro Allah muka kara karshen shirin na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti bai hada mana kuma shirin baki ɗaya sami su Solomon Abu da dukkan waɗanda kuka ji murmurin sa a cikin shirin da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi ni Hawwa Sharif ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya sai anjima ku.